إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wani lokaci da muke ci gaba da karatun mu a wannan littafi na al-fikru al-akbar na al-imam Abu Hanifa rahimahullah bi'izni Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya bayan mun dan ɗauki lokaci ba mu samu yin karatu ba saboda wasu dalilai yau muna talata wanda yake kaman shaɗi ne 20 da rayuwa zai zama 24 ne ko? Shin da hudu ga watan Zulqa'da shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya dace da sha biyu ga watan biyar shekara ta 2026 a kalandar Turawa idan uwa ba su manta ba darasin mu da shige muna cikin bayani akan as-sifatu az-zatiyyati wal fi'liyya as-sifatu az-zatiyyati wal fi'liyya za ku gan shi kamar shafi na 16 ne ko muna duba wannan bangare wanda shafi sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan yake yi muna bayani da kuma gaya mana cewa waɗannan sifofi sun kasu gida biyu akwai al-zatiyya sannan kuma akwai al-fi'liyya sifofin da suka shafi zatin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma akwai sifofi da suka shafi aiki na Allah subhanahu wa ta'ala to ta sifa in kaji an faɗe ta yadda ma'anarta take kai tsaye za ka fahimce ta a matsayin sifa ce mai alaƙa ta kai tsaye da zatin Allah subhanahu wa ta'ala amma wata sifar in kaji an ambace ta to za ka fahimce ta a matsayin cewa sifa ce wacce take da alaƙa da aiki ko ayyukan da Allah ta'ala yake yi a lokacin da ya ga dama wannan shine as-sifatu az-zatiyyatu wal fi'liyya to kai tsaye take cewa amma az-zatiyyatu amma sifofi da suke da alaka da zati ko sifofi na zati yace fal hayatu sune kamar rayuwa al hayatu rayuwa rayuwa wata sifa ce da take da alaka da zatin Allah subhanahu wataala wato ba ta da alaka ko za ka wuce alhayatu a matsayin wani lokaci ne Allah yake yin ta wani lokaci ba ya yi ba ko gani ba ko wata sifa ce da Allah ya siffanta da ita a wani lokaci a wani lokaci kuma bai siffanta da ita ba misali ina fatan kun gani sannan wal qudra kudura shine iko kamar alhayatu yake ko kamar alhayatu take sifati zatiya ta shafi zatin Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye ba ta da alaka da cewa Allah yana yin kaza a lokaci kaza sannan wal ilmu da sifata ilimi yake daga cikin sifofin Allah kamar alhayatu da alqudra ita ma sifa ce da ta shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce da ta shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala don haka bata zama tana da wata alaka da zaka iya fahimta ba da cewa wannan ya shafi abinda Allah yake wani lokaci da ya ga dama sannan wal kalamu da zance ko magana ita ma sifa ce zatiya kun gane ko sifa ce ta shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala haka as-sam'u ji da al-basaru shine wal basaru kenan was-sam'u da ji wal basaru da gani wal iradatu da nufi da makamantan su ina fatan gani to duka wannan sifofi ne da suke da alaka da zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba su da alaka da aiki wa lokaci kaza Allah yake yin kaza lokacin da ya ga dama ina fatan gani a wannan sifofin kai tsaye suna da alaka da zatin Allah ne subhanahu wa ta'ala haka bayanin su yake to amma dai bangaren in ka bi su sai ka suna da bambanci da wa'annan shi ne ke cewa wa ammal fi'liyatu amma sifofi na aiki wanda suke da alaka da cewa Allah yana yin kaza ina fatan gani Allah yana aikata kaza a lokacin da ya ga dama sai ce fattakhliqu wattarziqu fattakhliqu to halittawa wattarziqu da arzikawa ina fatan gani takhliqu annan da ma'anan yana ma'anan al-khalqu kun gane ko halittawa wattarziqu shi ma yana da ma'anan warrizqu da arzikawa ko ciyarwa zai da ka fassara shi kun gane ko wal insha da kaga halitta shine insha ko fara halitta wal ibda da kuma kaga halitta wa sun da aikata abinda wato da aikatawa wa ghairu zalika da wani wannan min sifatil fi'li da sifofin aiki to kun ga wannan sifofi da aka ambata da malajiri su anan dukkanin su sifofi ne da suke da alaka da abinda Allah yake aikatawa a lokacin da ya ga dama to shi za ka kira su suna as-sifatu al-fi'liyya yanzu fattakhliqu halittawa wanda muka ce na ma'anar al-khalqu halittawa halitta jama'a aiki ne kuma gani ba to duk wannan at-takhliqu ko al-khalqu sifa ce daga cikin sifofin Allah to aka ake ce mishi al-khaliqu mai halittawa wannan ba sifa ce zatiya ba amma sifa ce da ta shafi abinda Allah yake aikatawa a lokacin da ya ga dama kun gane ko sannan yace wattarziqu da arzika wanda muka ce na ma'ana arzika arzikawa ko kace ba da abinci arzika bayin sa ko ciyar da bayin sa shine at-tarziqu kaga shi ma wannan muka ce ba sifa ce mai alaka da zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba sifa ce ta al-fi'l sifa ce fi'liya kun gane ko domin tana gwada abinda Allah yake aikatawa a lokacin da ya ga dama وهكذا يتي والإنشاء دفار أبو هذا فتنجي إنشاء سكتشيني فار هلتن أبو فار ين أبو شيني الإنشاء كنغاني كو سورك الله شيني الذي أنشأكم من الأرض كنغاني با wannan fara halittan abu za ku cewa sifa ce da Allah tabaraka wa ta'ala amma in kullu da kyau sifa ce da ta shafi wani abin da Allah yake aikatawa muka ce a lokacin da ya gara haka idan ka dauki al-ibda yace wal ibda shi kuma al-ibda yana nufin kirkiran abu kun gane ko al-ibda suka ce shine wato al-khalq ko al-insha'u ala ghairi misalin sabaqa halitta wani abu da kirkiransa ba tare da ka zo misalin kwatankwacin abinda kai kokarin yi daga wani da ya aikata abin cikin lokutan da suka gabata ba wato bi ma'ana halitta abu da kirkiransa ba tare da ka koyi samfurinsa daga wani ba shine al-ibda kun gane ko wannan sifa ita ma sifa ce muka ce ta aiki mai gode cewa Allah tabaraka wataala yana kirkiran abin da ya ga daman ya kirkira a lokacin da ya ga dama haka as-sun'u kun gane ko sun'u shine aikatawa kun fahimta ko saboda ka ana sifar da Allah tabaraka wataala cewa shi ne sani'un li kulli shay ko shi ne ma'aikatar komai duk abin da ka gani Allah tabaraka wata'ala shi yake aikata shi shi yake gudanar da shi shi yake samar da shi to irin wannan as-sun'u a matsayin sa ne sifa daga cikin sifofin Allah ba sifa ce zatiya ba amma sifa ce fi'iliya dalili tana gwada yadda Allah yake aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama tana da alaka da abin da Allah yake aikatawa ne ba alaka take da zatin Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce wa'iru zalika da wani wannan sifofi da aka ambata min sifati wato min sifati al-fi'li na sifofin aiki ash-shahid as-sifa az-zatiyya muka ce ita ce sifa wacce take da alaka da zatin Allah subhanahu wata'ala ayanda as-sifatul fi'liyya ita kuma kace ita ce sifa ta Allah tabaraka wata'ala amma wacce take da alaka da kuma yin ishara ga cewa sifantuwan Allah da aiki kaza a lokacin da ya ga dama kun gane ko to shine sai malai ce lam yazal wala yazalu bi sifatihi wa asma'ihi Allah tabaraka wata'ala bai gushe ba shine lam yazal wala yazalu kuma ba zai gushe ba anan gaba bi sifati da sifofinsa wa asma'ihi da sunayensa kun gane ko lam yahdus lahu sifatun wala ismun ki babu ta sifa da ta faru gare shi wala ismun ko wani suna kun gane ko lam yahdus lahu sifatun wata sifa ba ta faru ga Allah subhanahu wata'ala ba wala ismun ko wani suna a wannan gaba sharhi da bayani da malamin yake sanya a nan wurin game da waɗannan sifofi na Allah baki ɗayan su da azzatiyya da alfi'iliyya shine cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala lam yazal wala yazalu bi sifatihi Allah bai gushe ba sannan ba zai gushe ba da sifofinsa ina fatan gani wala Allah ila wani idan ya kalli yadda aka karkasa waɗannan sifofi da cewa akwai azzatiyya akwai alfi'iliyya ko zatiyya wanda take da alaka da zatin sa alfi'iliyya wanda take da alaka da aikin da Allah yake aikatawa a lokacin da ya ga dama wani da kalli wannan kashe-kashen wala Allah hankalinsa ya nuna masa cewa sifofin da Allah ya sifanta da su wanda ake ce musu as-sifatul fi'iliyya to kasantuwan su suna da alaka da aiki ne hankalinsa zai iya nuna masa cewa wala Allah Allah bai sifanta da su ba har sai da yi aikin ko gani ba yawa saboda ka kamar mutum ya kaddara cewa wato Allah tabaraka wataala bai sifanta da sifar khalqu ba har sai da yi halici abin da ya halitta ko gani ba yawa hankali mutum zai ina masa wannan bai sifanta da sifar al-ibda kirkiran abu ba har sai da ya zama ya kirkira abin da kirkira sannan sai zama ya sifanta da wannan sifa ta al-ibda hankali mutum zai gwada masa wannan to kawar da wannan shubha shine malai yake cewa lam yazal wala yazalu bi sifati saboda kai da kasan idan aka ce maka sifa ta al-hayat rayuwa a matsayin ta sifa zatiya wanda ba za ka taba tsawara cewa an yi lokacin da Allah ba al-hayyu ne ba ba ka tsawara wannan a hankalin kun gani ko to haka sauran sifofin dukkanin su haka suke kar ka tsawara cewa Allah tabaraka wataala bai sifanta da sifar arzitawa ba har bayan ya arzita bayan sannan ya zama arzitawa tun gabani ya arzita bayan shi ar-raziqu ne ko ku gani ba kamar yadda tun azal shi al-hayy ne kun fahimci wannan magana wannan shine lam yazal wala yazal bi sifati sannan cewa wala yazal bi sifati shi kuma yana maka magana a nan gabani saboda kai yadda Allah ya sifanta da dukkan sifofinsa sun azal to wala izalu har abada ba zai gushi ba wannan sifofin suna kan shi saboda ka babu lokacin da zaka cewa sifa kaza yanzu ba ta tare da Allah ko gani ba dukkanin sifofin tun azal sifofin sa ne kuma har abada sifofin kun gani shine lam yazal wala yazalu bi sifati sai ce kuma wa asma'ihi da sunayensa kun gani ko wa asma'i da waye da sunayensa ya kawo asma a nan wurin saboda kawai duka sani wa'annan abubuwa da ake ambata da suka shafi sifatullah to lokaci guda kuma suna da alaka ta kudda kudda asma'ullah kun gani saboda cikin asma'ullah ne kuma kake samun sifatullah ko gani ba yanzu Allah kan ba ar-rahman ne ba to kakashin ar-rahman ko ar-rahim kake fahimtar cewa kenan rahama sifar wace sifar Allah kun gani kakashin sunan Allah tabaraka wa ta'ala na al-hayyu kamar da muka yi bayani a yanzu zaka fahimta kenan al-hayatu sifar wace sifar Allah ce ko ku gani ba kun gani a ƙarƙashin sunan Allah na al-alimu zaka fahimta cewa al-ilmu sifar Allah ce ko haka za to shine yace da kasan wa'ancin sifofi da muka bayani shi muka bada misalan su tun azal Allah yana da abinsa kuma wala yazalu ba zai gushe bi sifati da wa'annan sifofin to kuma wa asma'i zaka sunan saboda ka tun azal dukkan sunayen da ka sani a matsayin sunan Allah na sani tun azal haka abin yake ba a taba zama wani lokaci da zaka ce suna kaza da Allah ba shi da shi daga bisani ne ya same shi kun gani ko tun azal dukkan sunayen na sani subhanahu wataala ko ba zai gushe ba da sunayen nasa ba wani lokaci zaka ce yanzu suna kaza ba na Allah ne ba dukkan sunayen nasa ne tun azal kuma har abada lam yazal wala yazal bi sifati wa asma'ihi don haka sai ce lam yahdus lahu sifatun wala ismun don haka babu wata sifa da ta faru gare shi wala ismun ko wani suna kun gane wannan sharhi ko abin ya fito ƙwarƙwarin lam yahdus lahu sifatun ba wata sifa ta faru gare shi wato babu wata sifa daga cikin sifofin Allah wace zaka cewa da yayi kaza ne sai samu sifa da can babu ta amma sai da kaza sai na sifa yanzu zai sami ta wala ismun ko wani suna babu wani suna daga cikin sunayen Allah zaka ce da can kaza babu lokaci kaza babu shi amma da akai kaza ne sai Allah ya samu wannan suna kun gani ko dukkan sunayensa da sifofinsa wato na tin azalli kuma na har abada ce lam yahdus lahu sifatun wala ism kun fahimta ko to wannan ita ce magana da shi al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ya faɗi a cikin matanin shi ne sai mai sharhi ya ce al-lugha wato kalmomi na lugha da suka zo cikin wannan magana ta shi al-Imam Abu Hanifa ya ce at-takhliqu menene at-takhliqu sai ce khalqu khalqul ashiya kun ga shi ko ya ce halitta abubuwa shi yake ce mashi at-takhliqu halitta abubuwa shi yasa muka ce al-khalqu wato at-takhliqu ne yana ma'anar khalqu ne wat-tarziqu tarziqu ko da yace menene at-tarziqu sai ce rizqul ka'inat shine arzika halittu al-ka'inat sune halittu jama'a rizqul ka'inat arzika halittu arzika halittu muka ce da ma'anar ba su arziki irin wanda ka sani ana kirgasha matsayin arziki ko rizqul ka'inat arzika halittu da ma'anar ba su abinci ina fatan gani mushawadi muna bayani cewa rizqu ko ar-rizqu yana da ma'anoni ne guda biyu ar-rizqu zai iya mana zai daukan ma'anar arziki wanda ka sani wadata mallakan kuɗi mallakan kaddara mallakan kaza akin shi arziki Allah shi ke bada wannan sannan ar-rizqu yana daukan ma'anar ciyarwa kun gani ko ciyarwa bada abinci ga halittu amma min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha yace wal insha shi ko al insha me al insha sai ce al ibda shine fara abu ko kace al ibtida ko haka rubuta ko al ibtida fara abu shine al insha a fare abu daidai lokacin da babu shi shine al insha al ibtida a yayin da al-ibda'a fa sai ce wal ibda'u ai wato ai ala ghairi misalin sabiqin ko haka rubuta ko yawa wato shine fara abu wal ibda'a da kirkan shi wal ibda'a shi kuma abin da ke cikin al-ibda'a ai al-khalqu shine kana ahli ta'abu ala ghairi misalin sabiqin ba tare da an samu wani samfuri ko wani misali sai da gabata da aka koya ba kun gane ko shine al-ibda shine ahli ta'abu a kirkire shi ala ghairi misalin sabiqin ko sabaka isa ala ghairi misalin sabaka ba tare da an samu wani misali da ya gabata ba ba a samu wani samfuri da aka koyoya daga gare shi ba wanda ya diga ya gabata gabanin wannan abin da ake fadin an kirkira ba saboda kenan yin abu bisa ga koyo da kallon irin shi da ya gabata to ba a kiran shi da suna al-ibda ina fatan gani amma al-ibda yana nufin kirkiran abu da halitta shi ala ghairi misalin sabaka saboda shi yasa za ku cewa halittun da Allah tabaraka wa ta'ala ya kirkire su a matsayin al-ibda sifa daga cikin sifofinsa babu ɗaya daga cikinsu da ya kwaikwaye ta a hannun wani ko gani ba saboda kada Allah ya yi ɗan adam misali ba wai Allah ya kalli wani ne can da ya halitta ɗan adam ya zaure koya a hannunsa ba kun gani duniyar ma da ya halitta ta ba wasu duniya gani in sai ce bai koya ba a'a al-khalqu ni ala ghairi misalin sabaka kun gani ko to wannan sune abinda suka zo na bayanin al-lugha da mallan ya dan yi tsokaci akan su game da wannan magana ta shi Imam Abu Hanifa rahimahullah to sai al-sharhu al-sharhu sharhin da yake wannan magana gaba ɗayan ta sai ce thumma yubayyinu rahimahullah ta'ala sannan al-Imam Abu Hanifa Allah masa rahama. Yana bayanin ba'dan min sifatil min sifatil zatiyya. Wato sai ci gaba da yin bayanin wasu daga cikin sifofi na zati. Ba'dan min sifatil zatiyya. Sai ci gaba da bayanin wasu sifofi ko kace wani sashi shine ba'dan min sifatil zatiyya na sifofi na zati. Sai ci ka sifatil hayat. Kama sifar al-hayat rayuwa. Muri ga mu bayani cewa al-hayat sifatin zatiyya muka sai dalili saboda ga an fade su za ga cewa wannan sifa ce mai alaka da zatin Allah tabaraka wa ta'ala amma ba ta da alaka da cewa Allah yana aikata kaza lokacin da ya ga dama. To anan wurin shi malamin ya ambata da ya zo kan sharhi babban abin da yake kokari shine in ya ambata maka wata sifa daga cikin sifofin da shi al-Imam Abu Hanifa ya ambata to kokarin yake ya samu kan hujja da dalili a kansa kun gani shi ne abin da mai hankali a kansa to haka dai ce kuma wato dai ce sannan al-Imam Abu Hanifa ya fara bayanin babu min sifatil zatiyya sai ce ka sifatil hayati kawai sai ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ya kama ka hujja cewa Allah ta'ala ya ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah tabaaraka wa ta'ala al-hayy wanda ke rayayye ne alladhi la yamut wanda ba ya mutuwa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut dan kira ne da jan hankali ga cewa mutane su yi tawakkali su dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala to a sifanta Allah ta'ala da aka ya hankali mutane cewa su dogara gare shi zaka ce Allah shine al-hayy rayayye kun gane ko alladhi la yamutu wanda ba ya mutu to a duna maka cewa duk wanda ka dogara da shi wanda ba Allah ba to yana iya mutuwa saboda ka dogara kan shi zai zama cewa kenan akwai na kafa wai na kasu zaka dogara ga wani sai a waye gari ya mutu shi kan to amma dai haka wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut yanzu kamar da muka yi bayani a dazu al-hayy suna ne daga cikin sunayen Allah tabaaraka wa ta'ala ko ba haka ba wa tawakkal ala al-hayy Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum yanzu a jikin al-hayy muka ce zaka iya fahimtowa ka kala su sifar al-hayatu a matsayin sifa daga cikin ne sifofin Allah ya ce al-hayyul qayyum wato Allah ya ambaci wannan a cikin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ko cewa Allah shine al-hayyu Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi sai ce al-hayyul qayyum الحي رايي القيوم وتسعيه كوكتي مي كلا ده شأنين باينسا شيني القيوم قيومية أنا مكتي تانا نفهم كلا ده شأنين باين تو الشاهد نما يشي الحي رايي سورة ني دكتين سورة الله كوكتي سورة الله سنة أجيكين الحي كتي ده سفر الحياة كنغاني to sai ce wal ilmu ko da ilimi kamar da muka ce Abu Hanifa rahimahullahi ya ta jira su wal ilmu da ilimi ita ma sifa ce zatiyya yace li kaulihi saboda fadan Allah tabaraka wa ta'ala da yace zai kama kan hujja da dalili yace Allah yace ya lam ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ke gabanin su su bayi wa ma khalfahum kuma ya san abinda ke bayan su bani ko ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abinda ke gaban su wa ma khalfahum da abinda ke ni bayan su ina jin mun taba bayani cewa ya'lamu ma baina aidihim hakan ce gaban su khalfahum kuma mi bayan su to malamai suka ce addinin gaban su din zai iya daukan ma'anoni guda biyu ko ka ce ma dukkanin su dukkanin ma'anonin guda biyu yanzu addinin gaban su wato ta huskar zamani kun gane ko sannan addinin gaban su ta huskar wuri haka khalfahum bayan su ta huskar zamani kun gane khalfahum bayan su ta huskar wuri to dole ka dauka zai bada cikakken ma'ana kuma zai nuna maka shumuli kan yadda ilimin Allah ga mai kowa da koyi yanzu ya alamma bayna aijihim ya san abin da ke gabanin su su bayi bi ma'ana abin da a gaban su kun gane ko na zamani duka Allah ya san shi ko ku gane ba sannan ya alamma bayna aijihim ya san abin da a gaban su na inda suke zaune ko inda ya aje su gaban su to duk ya san shi kun gane sannan wa ma khalfahum ya san abin da ke bayan su ta huskar zamani kenan su in sun wuce bayan su Allah ya san ni kura a zamanin shi ko gani ba sannan wa ma khalfahum ya san abin da ke bayan su ta huskar wato wuri inda tsugunar da su ya aje su saboda inda Allah ya aje bayi a nan wurin mala'iku ne ko su wane ne ko waye bayan wucewar su Allah ya san abin da a wurin ta zamani kenan na inda aje su kuma abin da a bayan su ta huskar wuri ya san shi saboda ya san gaban su ta huskar zamani ya san bayan su ta huskar zamani ya san gaban su ta huskar wuri ya san gaban su to shi bayan su ta huskar wuri to ne muka ce yana gwada maka irin yadda ilimin Allah ta'ala ya game kowa da ko ina to sanai ka wanda lili wato kace kuma akwai dalilan da suke gwada ilimi kan suna riya ko misali kalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wannan mala'iku sun suka faɗi wannan ga Allah tabaaraka wa ta'ala ko lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya neme su da cewa to bashi labarin sunaye ko sunayen da ya kalubalance su cewa faɗi sunayen su sunayen halittun da ya kalubalance su cewa su faɗa to shine suke tawazu'i suke kafkantar da kai ga Allah tabaaraka wa ta'ala suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana babu wani ilimi da muke da shi ya Allah sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim lalle Allah tabaaraka wa ta'ala kai ne al alimu wa sani al hakim mai hikima ina fatan gani innaka antal alimul hakim lalle kai ne al alimu wa sani al hakim mai hikima sai kun kalma al alimu ga tan ta fito ko a matsayin sunan Allah kuma cikin ta akwai al ilimu a matsayin sifa ko akwai wa idhir fa'u ibrahimul qawaida min albayt wa isma'ila wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim cewa wa idhir fa'u ibrahimul qawaida min albayt ka tuna lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wa salam yake daga harsasai na ginin ka'aba da umarnin Allah wa isma'ilu da ɗansa annabi isma'il alayhi salatu wa salam Allah ya umarce su da yi wannan aiki Ibrahim alayhi salatu wasalam yana aikin tare da ɗansa wannan shine wa izi yarfa'u Ibrahim al-qawaidu aw tuqawaida min al-bayti wa Isma'ilu suna wannan aiki sai ya zama cewa kuma suna addu'a suna aikin da Allah ya sa su suna ibadar da Allah ya umarce su su yi kazalika kuma suna addu'a rabbana taqabbal minna cewa ya ubangiji ka karba mana innaka antas sami'ul alim lalle ya Allah tabaaraka wa ta'ala kaini as-sami'u mai ji al-alimu masaki ina fatan gani rabbana taqabbal minna bil munasaba malamai suka ce wannan shi yake gwada maka cewa duk aikin da kai a karkashin umurnin Allah a matsayin da'a, yi kokari ka halarta zuciyanka, ka kaskantar da kanka ga Allah, ka nemi Allah ya karɓa maka. Yanzu annabi Isma'il, annabi Ibrahim, annabi Isma'ila, wannan aiki da suka yi iyakar zaman shi aiki na shari'a domin Allah ne umurcin su. Kun gane ko? Aiki ne na shari'a, bal aiki mafi ɗaukaka gina ɗakin Ka'aba, gina ɗakin Allah. Sun yi abin da Allah ya ce su, amma duk da haka abin da suke cewa rabbana taqabbal minna, Allah ka karɓa mana. Saboda ka duk ibadar da ka yi ƙoƙari kuma ka haɗa da addu'a cewa Allah ya karɓa maka, saboda ba lallai ne ka samu dacewa Allah ya karɓa ɗin ba. Kun gane ko? Shi yasa ka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya yi hajjinsa na ban kwana, hajjatul wada. Aka ce ya yi addu'a shi ma makamanciyar wannan. Ya ce Allahumma ja'alhu hajjatan la riya'a fiha wala sum'a. Ya Allah ka sanya wannan aikin hajji da ni a matsayin aikin hajji wanda la riya'a fihi, babu riya'a cikinsa wala sum'a, babu sum'a a cikinsa. Kaga kenan aiki da ikhlasi kenan wanda kake fatan aikin ka zama ka Allah ya bi ya karɓa. Ina fatan gani. To wannan yana da muhimmanci gaskiya, yana muhimmanci gaskiya. Kayi sallah, kayi waye, duk abin da kayi ka halarta zuciyarka cewa kana neman Allah ya karɓa maka. Kayi sadaka, kayi neman Allah ya karɓa maka. Kayi wani infaki, kayi wani wata magana mai kyau, kayi fatan Allah ya karɓa maka. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Kun gane ko? To wannan shi ne. To yanzu kun ga al-alimu din ya fito a wancan nasi da muka kawo da kuma wannan al-alimu. Kun gane ko? To wannan yana fassara maka cewa kenan al-ilmu sifa ce daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala, kuma sifa ce zatiyya jama'a. Da kaji an faɗe ta wata sifa ce mai alaka da zatin Allah tabaraka wa ta'ala. Ba wata sifa ce da za ka sawwara cewa ta shafi wani aiki da Allah yake yi lokacin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Kun gane ko? Wato wani aiki da ya ga dama yinsa a lokacin da ya ga dama yinsa. A'a, sifa ce mai alaka da zatinsa. Subhanahu wa ta'ala. Haka kuma wal kalamu da magana. Magana sifa ce daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala jama'a. Kun gane ko? Sannan sifa ce zatiyya, ba sifa ce fi'iliya ba. To shine sai Allah ya kawo mana dalili da yake gwada cewa tabbas Allah ya sifanta da sifar al-kalamu. Cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Ya kai Musa, shine ya Musa. Allah kira annabi Musa kira na musamman. Ce inni istafaituka 'alan nasi, ina zabe ka akan mutane. Na zabe ka akan dukkan mutanen da kai zamani akan su, wato da su. Shine 'alan nasi, kamar da shi ma wannan mun taba bayani akan sa. Gaskiya annas a jikin kalmar annas akwai alif da lam. Kun gane ko? Da gaffance shi a matsayin bisa ga ka'ida usuliyya cewa alifin da lamun din listighraqin jinsi ce. Annas da aka ce wato yana ne dukkan mutane. Kun ga mun shi akan wannan, to kaga nafsin zai haifar da iskaliya. Nafsin zai zama akwai iskaliya cikin sa. Don abin da wannan zai fa'idantarwa kamar kenan har da annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya zaɓi annabi Musa kan shi. Wanda wannan malamai suka ce yadda abin yake shi ne, inni istafaituka 'alan nasi, bi ma'ana inni istafaituka 'alan nasi zamanika, na zaɓe ka akan mutanen zamaninka. Duk mutanen da suke zamani da kai, to na zaɓe ka akan su dukkanin su kafi. Da mi ne zaɓe ka kan sai ce bi risalati, da manzancin da na baka, wato da manzanci na kenan da na baka, na sanya kai ka zama manzon Allah. Sannan wa bi kalami, da maganar da na yi da kai, keɓance ka da na yi, keɓancewa na musamman na yi magana da kai. To wannan yana gwada na fifita ka akan mutanen zamaninka, awalan na baka manzon ki risalati. Abu na biyu na fifi saka kan mutanen zamanin ka saboda na yi magana da kai gobe kalami ke. Kun gane ko? Wannan shine. Yanzu kalami kun ga magana ta kenan ko? To kaga wannan ya gode Allah yana miki nan. Na'am. Yana magana ma. Yana magana don ba ka ba zai ce inda safaitu ka ala nasi bi risalati bi kalami. Kun gane ko? Haka zaka ga cewa a wani nasin wa kallama Allah Musa da kalima Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da annabi Musa takliman magana ta sosai shine wa kallama Allah Musa Allah yayi magana da annabi Musa takliman wato magana ta sosai takidi ne wanda zo a gwada maka cewa magana ta sosai Allah yayi shi ba wani abu ne zaka cewa ka bashi wani tawili kake ba magana ba shine takliman yayin zai ce wa kallama Allah Musa kawai tare amma take takliman don a nuna maka babu wani tawili magana ake ni kun gane ko sabin ni na so shi dai da suke magana kike tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana magana kuma magana sifa shike ina da yawan gaske suna da yawan gaske sabanin muka ce abinda yan jami'a mutazilawa da makamantansu masu biyan ilimin falsafa suka tafi akan shi ne cewa magana ba sifar Allah ce ba ba a cewa Allah yana magana falsafa su dalilansu da waye nasu kacokan sun dogara ne akan cewa wai ita magana ta kunshi harufa ne saboda ka zo an ka cewa ne ya magana to cikin ta sai an samu harafi daya biyu sai ba da kalma harafi kaza sai a hada wata kalma harafi kaza ya bada wata kalma to sai a samu jumla wai ba danganta wannan ga Allah subhanahu wataala sannan abu ne da kake danganta shi ga mutane sannan kuma in ka ce Allah ya magana kana da bukatar ka ga mun da wani yare ya magana da wani yare ya magana baka wai baka danganta Allah da yare to irin wannan shine falsafa su don haka duk nasoshin da muka ishara zuwa gare su a nan wurin ni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami da kuma wa kallama Allah Musa takalima suka kokarin cewa ba maganan ake nufi ba amma menene wa bi kalami sannan menene wa kallama Allah Musa suka ce daga kalmar al-kalam ne wa bi kalami kalami yana nufin al-kalam wa kallama Allah Musa takliman suna nufin Allah wai yayi ma annabi Musa kalam ne kalam na sosai menene al-kalam suka ce shine zane zane mar a huskan sa ko amini kun gane yawan zane ake kun gane shi ko zane kun ga kuma yayi mutum zane ko a zane kan baga shi annabi Musa ne kabilu ga Musa ba shi wannan ba gobi ne wannan ba ari ne wannan wai kun ga zane da ake mutane amsa ko a shine al-kalam to nan malamai sai musu raddi raddi guda biyu a takaice na farko suka ce ta huskar lugha in ka ce wato wani ya yi ma wani zani suka ce wato abin da ke ne al-kalam kenan suka ce to lamu ne ba a samu shi da kun gane ko sai ka ce kalamahu ya kalamu kalamahu ya kalamu shi ya mutu zaki amma ka ce kalamahu to daga al-kalam ne ba daga al-kalam haka kaidar lugha take to kaga wannan a rubuce su a nan kuma sanan na biyu suka ce nan wurin in ka kalli wancan aya ya Musa inni safaituka ala an-nasi bi risalati na ana Allah yana bayanin matsayi da darajar da ya mawali annabi Musa sai suka ce to a hankalce wace daraja ce a cikin zani ba ku gane ba wace daraja a cikin zani da Allah zai kirgaya mu annabi Musa zani a wajen darajoji annabi Musa kun fahimta a akwai wata daraja ce da Allah ta cikin zani zani da yake mutane a hukunta ko kabilu kaza da har Allah zai kirga wannan cewa yayi mu annabi Musa wannan zanin don haka ya zama daraja ce gare shi ta musamman kamar yadda bashi manzanci ya zama daraja ta musamman kaga wannan ba haka ake cewa babu ne wato daraja da cikin zani wa bal cikin shari'a ba hana wannan an hana wannan kai ka zane dan karin don sai ka gurtsa to sai ka dinga kaza wannan sai ya tunshi halin abin cikin shari'a da kawai da maganganu na su duka to su burutsu ne kawai da falsafa wacce ba ta da asali shi yasa magabata na gaji busu yanzu abin da su ya faɗi kawai shi suka zai su zauna lafiya to kana na so shi da yawa da suka tabbatar da wannan zamu duba su zarfi mai zuwa insha Allah almuhimu dai Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin sifofinsa akwai sifatul kalami da muka ce sifa ce ta magana kuma sifa ce zatiya ba sifa ce ta Allah ya samu dace ina fata abin da ku hudu daga sawaba Allah ta'ala amfani mu da shi ba wannan dansa kuskure kuma Allah ya fi mana ga fata mun insha Allah cikin da kawo na'am na'am sai ku salamu alaikum wa rahmatullahi ayyo jazakallahu khair ya takaice malam abin muke cewa arrizqu ma'anoninsa guda biyu ne arrizqu da mana arziki dukiya waye da akwai wani muka fi sani sannan muka ce arrizqu kuma yana daukar ma'anar ciyarwa ko a karkashin cewa arrizqu yana nufin ciyarwa shi yasa ni kawo wannan nassi cewa Allah ya ce wa min dabbatin fil ardi ila lillahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha in ka kalli kalmar dabba dabba shine dabba abin da ba shi ke cewa dabba ko wanda hakikanin ma'anarsa shine duk abin da yake tafiya a bayan kasa shi ake cewa dabba dan adam yana ciki kaji na ciki tumaki na ciki kadangare yana ciki da musa da kare da duk halin da kasan sai a bayan kasa shi ake cewa dabba shine dabba ce daga nufin Allah yana cewa babu wata dabba a bayan kasa face arzikinta yana hannun Allah. Shi ne malamai suka ce ma'ana mai faɗi ta wannan shi ne illa alallahi rizquha bi ma'ana illa alallahi it'amuha. Face ciyar da ita yana hannun Allah. Ba wai ba su kuɗi ba. Saboda mafi yawan halittun da suke bayan kasa ba su ko san me kimar kuɗi ba. Balle ka kaddara Allah yana ba su kuɗi. Ha? Duka tattara kuɗi ka zuwa kadan gari zai zo. Na'am. Sai ne taka zai gaba. Shi ba ko san me ne ka ji maka. Don haka illa lillahi rizqu ha fa shi ciyar da dabbobin yana hannun Allah. Saboda ka Allah shi ke ciyar da kadangaru, shi ke ciyar da mutane, shi ke ciyar da kaji, shi ke ciyar da shanu. Duk wannan jaddawabul ardi da ka sani da masu tafiya a ƙasa da masu wata shi ko waye ne? In gani ko to duk ciyar da su yana hannun Allah shine illa alallahi rizquha ina fatan gani to wannan dai shine wallahi alamu almuhimu ba da arziki da ma'anan kuɗi ko wadata ko baka kamar laki kaddara kaza kaza ba kai ne alhaji ka adda kuɗi wannan a hannun Allah shi ina fatan gani Allah shine ar-razzaq da wannan ma'ana haka kuma samun ma halittun Allah gaba ɗaya abin da suke sawa a baka a matsayin abinci sunansu mutane ne muka ce ko sunansu kwari ne na ƙasa ko sunansu wasu dabbobi ne da ka sani masu girma-girma suke da dukkan wannan hannun Allah ne kun gane ko yawwa to wannan ne ka fahimci wannan za ka fahimci cewa ina babu shakka arrizqu haka din ne yana da wannan malamin guda biyu ko dai ka dauke shi ma na arzitawa da mana arzikin da muka sani yau da kullum ko kuma kace arzikin da mana al-it'amu ciyarwa wallahu ta'ala alam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.